Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kalladi. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
Ga labaran mai karantawa Murtala Faruk Sanyinna. Kasar China ta bada sanarwar mutuwar mutane 15 sanadiyar cutar coronavirus wanda ya bada adadin waɗanda suka mutu 41 da kuma ƙarin wasu 180 da suka kamu da cutar a tsakiyar gundumar Hubei. Sabuwar ƙididdigar da jami'an gundumar ta Hubei suka fitar ta bada adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya zuwa fiye da 1,000. Wannan na zuwa ne sa'ad da Faransa ta bada sanarwar mutane 3 da aka samu da cutar, wanda shine na farko da aka samu a nahiyar Turai. Jami'an lafiya na Faransa a jiya Juma'a sun ce 2 daga cikin waɗanda suke da cutar sun zo ne daga China, yayin da na 3 kuma dan uwan 1 daga cikin su ne. Jami'an lafiyar Amurka ma a jiya Juma'a sun bayyana wata mace ta 2 da ta kamu da cutar daga Chicago, wadda ta dawo daga Wuhan a ranar 13 ga watan Janairu, inda can ne cutar ta fara barkewa. 'Yan majalisar wakilan Amurka na jam'iyyar Democrats a jiya Juma'a sun kammala gabatar da bayanansu na shari'ar tsige shugaba Donald Trump a majalisar dattawa, inda suka ce muddin ba cire Trump daga mukaminsa ba, zai ci gaba da amfani da mukamin nashi ba bisa ka'ida ba. Wannan ya bude dama ga tawagar kariyar Trump su so magabatar da nasu bahasin na kariya daga yau Asabar. A kalamansa na ƙarshe, dan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrats Adam Schiff ya yi kira ga 'yan majalisar dattawan da su yi wa Amurka adalci domin ta cancanci hakan. Trump na fuskantar tuhumar tirsasa wa Ukraine ta yi bincike a kan abokin takararsa a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020 da ƙoƙarin hana majalisa aikinta, kana kuma ya yi ƙoƙarin ɓoye laifinsa. To sai dai 'yan Republican sun bayyana muhawarar ta 'yan Democrats ta tsawon kwanaki 3 da cewa ta tsawaita kuma maimaitawa ne kawai. Shugaba Trump ya yi shari'a shafin sanarwa da yana cewa 'yan Democrats marasa abin fada sun yi ta maimaita tsohon labari ne kawai a soki burutsunsu na tsigewa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce sojojin Amurka 34 aka auna kuma aka same su da rauni a kwakwalwarsu ko kuma kadawar kwakwalwa sakamakon harin da Iran ta kai a sansanonin sojan Amurka a Iraki a farkon wannan watan. Kusan rabin sojojin sun koma bakin aiki, to amma sauran suna zaman jinya ko dai a Jamus ko kuma a Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatar ta Pentagon Jonathan Hoffman ya ce adadin sojojin Amurka da suka ji rauni sakamakon harin na Iran kan iya sauyawa, saboda raunin kwakwalwa ba abu ne da a koda yaushe yake bayyana kai tsaye ba. A can farko jami'an Amurka sun ce ba wani sojan kasar da ya sami rauni sakamakon harin na ranar 8 ga watan Janairu. To sai dai a makon jiya jami'an tsaron Amurka sun ce an kwaso sojoji 11 daga Iraki da ke da alamun raunukan da suka shafi kwakwalwa. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani babban jami'in tsaron kasar Indonesia ya ce ba tare da wani jinkiri ba za a ci so ƙeyar ɗan jaridan nan ɗan kasar Amurka da ake tsare da shi zuwa gida. Jacobson, mai shekaru 30 da ke aiki a wata kafar yada labarai ta muhalli da ke California mai suna Monga Bay, an tsare shi ne a ranar 17 ga watan Disamba bisa zargin saba dokokin takardun visa. An kama Jacobson a hukumance a wannan makon, aka kuma gaya masa cewa yana fuskantar tuhumar da kan iya kai shi gidan yari na tsawon shekaru 5 saboda shiga kasar ta Indonesia da bizar da ba ta ka'ida ba, zargin da wurin aikinsa da kuma jami'an Amurka suka musanta. Da yake hira da muryar Amurka a jiya Juma'a, ministan tsaron Indonesia Muhammad Mahfud ya jaddada tuhumar da ake yi wa Jacobson, wanda ya ce ba ta da alaka da aikin da yake yi na bada rahoto akan wani al'amari na kasar Indonesia. To sai dai ya ce ba da dadewa ba za a sake shi kuma za a fitar da shi daga kasar. A ƙarshe shugaban Amurka Donald Trump ya ce kasancewarsa shugaban Amurka na farko da ya halarci gangamin yaki da zubar da ciki na shekara-shekara a Washington babbar karramawa ce a gare shi. Trump ya faɗa wa dubun dubatar jama'ar da suka tattaru a dandalin tarihi na National Mall domin gangamin cewa jariran da a haifa ba wato ba su taɓa samun babban gata a fadar White House kamar yanzu ba. Trump ya ci gaba da cewa kowace rayuwa tana kawo kauna a duniya, kowane jariri yakan kawo farin ciki ga iyalai, kuma kowane mutum ya cancanci a bashi kariya.
Labaran duniya kenan kuka saurara, yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je.
Barka mu da haduwa da ku a wannan sabon shiri na Ina za mu je matasa. Shirin Ina za mu je matasa sabon shiri ne da zai rika duba batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa waɗanda su ne manyan gobe, domin duba rayuwarsu ta fannin cigaba ko akasin haka da kuma yadda za a magance matsalolin. To a farko shirin namu zai dube ne kan batun almajirci, wani tsari da aka saba gani musamman a arewacin Najeriya da wasu ƙasashe da ke yammacin Afirka kamar su Jamhuriyar Niger, inda iyaye za su ɗauki yaransu su aika su wani yanki domin neman karatun addini, inda a wasu lokutan ma yaran kan faɗa wata irin ƙangin rayuwa mara daɗi kamar yadda za mu duba a shirin namu na yau. Sai ku biyo mu a cikin shirin. Sunana Hadiza Kyari. Shirin Ina za mu je matasa da wannan makon kuma fara yada zango ne a Yola, babban birnin jihar Adamawa, inda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya zanta da wani ƙaramin yaro da iyayensa suka tura sa almajirci.
Zaka na tare da ya suna?
Sunana Hassan.
Hassan daga Garanci?
Daga Darazo.
Darazo dai na wace jiha kenan? Can jihar Bauchi?
Eh, jihar Bauchi.
Shi ne ka zo an almajirancin Adamawa? Kaman shekarun ka nawa da zuwa almajirancin Adamawa?
Eh, to dan kai shekara 7 da zuwa.
Bakwai. Yanzu wace sura kake ko ka sauke?
Na sauke ne gaskiya.
Ah, wace sura kake?
Yanzu ina hemi izu goma kenan.
Izu goma. A dan ne ko kalubalen ka?
Kalubale Kadija.
Najerun.
Fakat Zafna.
Bakunna.
Malam Zaren Lamu.
Ah, to lalle. Kama ina kake almajirancin nan ne?
Makarantar Malam Abbas.
Abbas. A nan cikin gari.
Cikin garin Yola kenan.
Eh, to kaman yanzu kaman tunda ka zo yara rayuwa malami ke ciyar da ku ko?
A'a, ba malami bane ke ciyar da mu.
To ya ake ko?
Gaskiya da mu dan fita neman kuɗi kaman an tashi karatu ke da za mu dan fita neman kuɗi mu je mu nemi na abinci he mu je mu ci abinci.
Wato sai kun fita ku ya ku je ku nemi abincin ba gidan ake dafawa ba?
A'a, ba a gidan ake dafawa ba.
To a Jamhuriyar Niger kamar wannan almajiri Hassan Sani wani almajiri ne da ya zanta da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari a birnin Damagaram na Jamhuriyar Niger, ya ambato wasu matsaloli masu kama da bayanan da Hassan ya yi.
Sani, me ya kaka nan garin?
Dawon makaranta. Karatu ne nake.
Daga ina ka zo?
Daga Sabon Kai.
Ka kai shekara nawa da ka zo nan?
Shekara 7.
Ina maganar kamar abinci, kana bara?
Eh, ina bara.
Kamar wani irin matsaloli kake fuskanta wajen bara? Kullun kana samu ko ku a'a akwai matsala?
A yau ina samu, gobe na samu kawai. Sai a hankali da har ko kin yi.
In ba a samu bayani ake?
Hakuri ake.
Ka kwana da yunwa?
Yawa. Ya zaka yi.
To, ire-iren matsalolin rayuwa da almajirai suke tsintar kansu a ciki waɗanda ake ganin za a iya kaucewa, ya sa ƙungiyoyin kare haƙƙin yara a Jamhuriyar Niger suke ƙalubalantar yadda ake tafiyar da tsarin na almajirci. Musa Sadiku shine shugaban gamayyar ƙungiyoyin CONET da ke kare haƙƙin yara a Jamhuriyar Niger.
Yau sai ka ga an dauki yaro daga karkara an kawo shi birni. Abinda mun ka sani a da da birni ake dauka a kai yaro don a tarbiyyantar da shi a kauye inda yake samu ilimi, tunda mun sha samu irin waɗannan ayyuka inda ake tetarar da yara ma zuwa wata iyaka, kama a dauko daga Niger akai Nigeria, ko a dauko daga Burkina akawo Niger, ko a dauko daga Mali akawo Niger.
To dangane da matsalolin da ake zargin yara suna fadawa, sanadiyar almajirci mun tattaɓi malaman da ke gudanar da ire-iren waɗannan makarantu.
Sunana Nuhu Nuhu Mahago. Kana cikin masu koyar da almajirai, almajiranka sun kai nawa?
Almajirai na ni kana ba nake ce ga adadin su ba.
Akwai wani tsari da kuke ne ta yadda iyayen yaran sukan aiko su da kayan abinci, ko kuma su rinka kawo musu lokaci zuwa lokaci don ku samu musu saukin ciyar da su?
Tun iyayen su in ne suka ba mu su, sun ba mu kenan, ba sa cewa ga wani abu, ko kuma a ba wani abu da suke yi su iyaye.
To ya kuke yi wajen karantawa malam, kamar misali sau nawa a rana ake fita karatu, kuma ya ake?
Farko dai da asuba za a tashi su, idan aka yi sallah lokacin sallah asuba yi sai a tashi sallah.
To ko me iyaye ke cewa dangane da tura ƴaƴansu zuwa almajirci?
Sunana da Sakina. Akwai ƴaƴana su bi da aka tura makaranta, da farko ta nesa aka tura su. Abin da muke gudu a nan yaran kansu lalace, amma a can kin da yake na gida ne yana kula da su. Sai dai dan abin da Allah ya hore mun mu aika musu.
Kamar yanzu kin taba aika mishi wani abu, kina mishi aiki?
Eh, kwarai kwa. In aka samu kamar wata haka wata guda, ko wajen kwana 40 ina samun ko jika 4 ko 5. Sai a aika musu su biyu ne, aika ma malamin nasu.
Amma sai iyaye su hakura, ku san me ke faruwa makarantun bira? Ai za ku ce ba ku sani ba, uba ya ture ɗansa yaro kankani ba?
Masauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin na Ina Za Mu Je Matasa na wannan mako. Sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi Sulaiman Muna Barma da Tamar Abari da kuma Ibrahim Abdul Aziz, sai kuma Julie Ladas Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya.
Da kanka ka kai danka halaka, akan abiti wani kato zai kai shi daka, daga nan ka ga fasaji zai ta baka, wani sayin gardawa suke lalata su, su ce suka fada sai su huta su, dole suna ji su yi shiru da bakin su, wasu sukan fada shaye shaye, wasu sata, wasu su kudu yaye yaye. Abada layaye yana da kyau ku daina sa yara hawaye. A kuma bakin magana a yau, mana zo na yi magana a yau, magana a yau ne magana.
A gaida Hadiza, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ƴa mace.
Masauraro, assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da shirin ciwon ƴa mace, wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Wannan shiri na ciwon ƴa mace an kirkire shi ne don tattauna batutuwa da suka shafi mata. A cikin shirin ciwon ƴa mace a karan farko, za mu tattauna dalilin da ya sa mata suke kishin juna ko da ba su taɓa haɗuwa a rayuwarsu ba. Domin tattauna wannan maudu'i, muna tare da baƙi biyu waɗanda za su gabatar da kansu.
Sunana Hajjabi Kisi Ɗangaji.
Sunana Mariya Kashin.
Me ke janyo haka?
Gaskiya ne, duk mace idan ta haɗu da ɗa mace yawanci lokuta ba shi da kamar akwai gaban nan. To dalili ko shi ne, ita mace Allah ya halicce ta ina da kishi a jikinta.
To ko da ma ba abin da ya haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da itar karon farko?
Haka ne, kusan wata ba da santa ga wata ta ɗara ta ne kawai. Ina ga shi ne da
jiki. Hajiya Bilkisu.
Wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin zuciyarmu. Za ki ga cewa koyaushe za a haɗu mace, in kin ga kun zama kusa-kusa tare da ita, to yana iya yiwuwa ta kishi ko kuma level ɗinku ɗaya. Amma da zaran ita wacce kuke taron nan ta ga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi, wallahi ko jinin ku dai sai kin ga an samu canji. Wato kamar yadda kika ce, ciwon ƴa mace ya kamata ya zama to eh na ƴa mace ne. A ce mace mai ciki, dole duk wani damuwan ki na mai ciki, namiji ba zai taba fahimtar me kike going through da wannan abubuwa da ke faruwa daga samun ciki, labor, haihuwa da raino ba, sai mace ƴar uwa a wannan daidai. Amma idan ya zo wani lamari na rayuwa, muna da kishin junanmu. Saboda kamar in zaki fahimta, ko a siyasa ne masu siyasa, in aka zo zaki ga ana yawon siyasa, ana yawon zaki ga mata na bin me ita shugaban fi haka nan da an zo wurin zaɓe. To wala sai ki kauce, ba za su zaɓe ta ba saboda tsananin kishi, kar ta zama wani abu sai a je a sa wa namiji. To kishin da muke da shi ne duka natural.
Mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka bari mutun daya.
Eh to yanzu ba haka bane ba. Zaki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku hada ma dangi ba. Amma dai wato kishin yana da dai an ga cewa zaka zama na abu. To bazan ga miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman ki daukaka. To sai kin ga wasu matan suna kishi da kai. Amma da fa kuna tare. An ga cewa ke ba komai bane ƴaƴanki ba komai bane. Ita ta fi ki da zarar an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata sun fa haka.
To ni Hajja Mariya.
To ni ina ganin ko wannan abin fa kama halitta ce.
To amma halitta ba abin da ya hada ka da mutum ka rika kishi da shi?
Eh kin ga kaman ko ana ƴan matanci kina tare da kawai kuna komi tare kwana tare cin abinci tare duk ran da kika samu mutum aure to daga ranar nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki.
A takaice mata zaman munafurci suke da ƴan uwansu ko?
Yawanci akwai waɗanda ba su yi amma yawanci suna haka. Shi ya sanya koda mace ta fito siyasa koda suna goya mata baya da zarar sun ga gaskiya fa take yi fa sai kiga sun fara dare mata.
To ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati hakan za a kai ga cimma wannan bukata?
Za a ci saboda ai idan macen ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau.
Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da ƴan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare?
Sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali.
Akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba dan mazansu suke yi ba suna yi ne dan ƴan uwansu mata. Hajiya Balkisu.
Wannan magana tabbas dan wato zaki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasar zanin me kika daura sai an kalli kunnuwan ki menene kika sa sai kiga wanda suke taron wanda harkar su dai sai kiga an ce ai ma ba gold bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fashion kamar yadda Hajjia take yar uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kiga ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki ke ga mace yar uwarki wallahi in kika je junction halla ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne
to Hajjia
Mariya amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko
wannan mata
din ba matan yawa za ta so ta yi mingling da maza dan za ta ce matan munafukai ne
ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na ci gaba
wanda ke faruwa ga sace ke tsakanin mata bari dan koma baya kadan wajen kwalliya kwalliyan nan ita ce jaza gasa me kika daura me kika sa dan wato bari in dinka kaza bari in sa kaza su gani kin ga duk akwai wannan
amma gani nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a samu ci gaba a rayuwa a duniya
ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban kasa kin ga maimakon su hada kai dinga yin wani abu wanda zai kawo ginuwa a garinsu ko su kafa wani dan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a'a sai ta koma tana gasa da waccan waccan ta dinka kaza ni ma sai nayi
Hajjia Balkisu
waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza
to me zaki daura akan abin da za ta ci
Hajjia Mariya ta faɗi gaskiya gasar ne da ya mana yawa gwamnati ana son a daga matan
ta yaya su matan za su taimakawa kansu ta yaya za a yi har mu ci gaba kuma ta yaya za a shawo kan wannan
kamar yadda muka ce a mu haɗa kanmu sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana kokarin ana wa'azi cewa a rinka haɗa kai a so juna amma gaskiya zangaya miki zai ɗau lokaci kafin a haka ko ina kika je
kishin
nan yana nan a cikin zuciyarmu.
To Hajjia Mariya me zaki ɗora akan wannan bayani?
To shi ma abin da zan ɗora shi ne wayar da kai ya kamata a shiga musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawo ta kishi a yi ƙaunar juna yanzu sai a ƙara ƙayyanci a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba fa ya kai mu ga ko ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka ture mu gehe guda suke ta abin da suka ga dama don sun san kanmu ba haɗe yake ba inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka gurɓu da yawa a ƙasar nan a ko'ina ma da mu ce mulkin fa ba mazan ba saboda mu ne kan gaba ko me ake za ki ga mata ne kan gaba amma saboda rashin haƙin kai sai ki ga kuma an zo an ban mu a baya mun zama 'yan turinmu.
Wata irin tarbiyya za mu bar wa 'ya'yanmu?
Gaskiya ya kamata kowace mace uwa mai 'ya'ya ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata kuma kada su yi kishin junansu su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so don kuma sun ga ɗan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mashi da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu to har maƙwabta ma ba sai ɗan uwansu kaɗai ba har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da ƙaunar juna. Amma muddin 'ya'yanki kuma ke uwa ɗin ya kamata ki tashi ki kauda wannan abin a rayuwarki muddin yaranki suka ga kina da wannan kishin da ƙyashin da gasa to abin da kike fa shi za ku koya. Kamata ya mu iyaye mu fara gyara namu har kafin mu gyara na yaranmu.
To Hajiya Bilkisu ne za ki dora akan abin da ta faɗa?
Mu tusa musu tsoron Allah da san addini da tsoro sannan kai ke a matsayinki na uwa ke kanki ƴaƴan naki ki kokari ki hada kansu saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata ƴaƴan naki su rabu to mudin daga gida baka hada kan ƴaƴan naka ba haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a mu hada kansu nasiha nuna musu zumunci tsoron Allah kaunar kowa da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum ga aljanna saboda daga cikin gidan ma ƴaƴan sai ki ganin baka hada kansu baka nuna ka fi san wannan ka nuna wannan da yake ko akwai ɗaya cikin su bai da kokari ka nuna a'a ka ki sauran ƴan uwa ma sai ki ga suna kin su ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aqida yanda yake amma dai ku so juna
to dukan ku biyu kun ambato batun kwalliya da mata suke yawan sawa a ransu ta yaya zamu ga fadakar da ƴaƴanmu da jikoki da ƴan uwanmu cewa batun fasutura ba shine kawai ba yanzu duniya ta ci gaba mata kuma idan ka bibiya a duk kasashen da suka ci gaba zaka ga cewa mata suna rike da makamai masu muhimmanci
to ya kamata dai mu sake shawara mu sake tunani duniya ta ci gaba kam na taba wata bakuwa duka ne ko wando biyu ta zo da shi daga Germany da ƴan top ɗinta ɗan kaɗan su ke nan baturiya ce da kuɗinta amma inda nake zan wannan ta shi kila da hin ta cika akwati da sutura da in je in canzawa kin ga bambanci kenan ya kamata mata mu sake shawara mu sake tunani kwalliyar nan a kyale ta haka nan kowane ya shiga tattalin arzikin gidan shi da na ƙasa baki ɗaya.
So Hajiya Bilkisu me zaki ɗora daga ƙarshe?
Da mu ƙoƙari mu fahimtar da kanmu cewa wannan abu tsumban nan da muke tarawa banza ne. Saboda kullum idan za ka tuna cewa in na tara wannan abu in sake mutuwa daga ni fa sai ƙyallo za a kai ni da shi. Kishin nan ba zai kai mutum da ko'ina ba. Soyayyar juna shi ne zai kai mu ga farin ciki har zuwa ƙarshen rayuwarmu. So mu nuna wa kanmu ƙaunar juna mu cire kishi mu sa Allah ne ɗaya.
To masu sauraro, iya abin da lokaci ya bamu damar kawo ku kenan a cikin shirin namu na ciwon ƴa mace wannan mako. Sai ku tare shirin a makon gobe wanda za mu duba batun dalilin da ya sa mata ba sa mara wa 'yan uwansu mata masu tsayawa takara baya. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku musamman ma Solomon Abu wanda ya haɗa ni Aisha Mu'azu nake cewa sai mu kasance a shiri na gaba. Kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Alaikum sashen Hausawa na murya Amerika. Sunana Sani Malam da ke gurin Hausa na jihar da Najeriya. Ina kira ga mutanenmu na gurin local government akan ɗin keke na kai. Ya kamata a koma da ɗauki mataki a kan su tsanani. Suna bugin mutane suna mutuwa. Suna bugin mutane suna jin ciwo. Nema kaina ɗan keke na kai sun bugin. To ina jin hankali da ɗaya ne gangancin da yara suke ba adalci ba ne.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio America. mai magana Yusuf Babanga zama trader ringin daga jihar Jigawa Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama in tunawa gwamnan jihar Jigawa Badar Abubakar alƙawarin da yawa mutanen unguwar Nasarawa da ke karamar hukumar ringin na samun masa da magudanar ruwa kasancewar in damuna ta zo muna fama da matsala. In tuna masa alƙawarin da ya ta hanyar zuwa ringin wanda tun a 2015 ya ɗau wannan alƙawari amma har kawo yanzu zancen da nake ba mu ga alama za a yi cika mana wannan alƙawari ba.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ne magana Alhaji Aidu mai gora Kampala malama dorin jihar Jigawa Najeriya. Al'ummar Najeriya yana ina so mun kira a gare ku mai girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari irin wannan yayyaciya wacce da yake yi zuwa ƙasashen duniya daban-daban kamar yadda ya suke ga iya yawo ne domin ya kashe ƙwarƙwadon idonsa to wannan ba gaskiya ba ne. Mai girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari mun ga amfanin waɗannan tafiye-tafiye da yake yi domin an samu cigaban da ba a zato kuma ƙasar nan ta ƙulla hulɗa da sauran ƙasashen duniya daban-daban kuma yanzu kamfanoni suna ƙoƙarin su zai zuba jari da ƙasashen waje domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya.
Assalamu alaikum muryar Radio BOE muryar Amerika. To da farko suna na Lawal bin Hanbali MP dan Sulba jihar Sokoto Najeriya garin Yelo Kan kuma ina yi muku fatan alkhairi dukkanin ma'aikatan ku ina yi muku fatan alkhairi na cika shekara 41 kuna gudanar da ayyukan Allah ya taimake mu baki daya.
Assalamu alaikum BOE Hausa. Suna na Usman daga jihar Adama anguwa Masu Kare da Jimeta. Yin zaba da ra'ayina kamar haka. Muna roƙon shugaban ƙasa Najeriya da na jamhuriyar Niger don Allah sojoji manya-manyan nan duka a sauke su a sa waɗansu don mu samu a kawo mana ƙarshen Boko Haramun nan. Su riga sun daɗe abin sun mai da kasuwa kullum sai a ce an kawo ƙarshen amma sai kaga an kawo yari a can an kashe wancan kaza an kashe wancan kaza. Mu muna so su sauke su sai su ɗora waɗansu.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri wanda zai zo muku da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru ƙarfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma.
yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.